والقوي ذي قام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Masallaci na mai girma ma daki zazzau a birnin Zaria a wannan yammaci na 13 ga watan Afrilu 2026, wanda ya daidai da ranar 25 ga watan Shawwal 1447, an tsara domin ci gaba da karatun Minhajul Muslim wanda Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi ya wallafa, wanda littafi ne wanda ya kunshi bayani akan mu'amaloli da ibadoji da kuma dabi'u kala-kala masu kyau, sannan kuma littafi ne wanda ya kunshi hukunce-hukunce na addini, kamar yadda malam ya kira shi da Minhajul Muslim, wato tafarkin musulmi, ko kuma tsarin da ya kamata musulmi ya bi a cikin rayuwar shi. Lallai wannan littafi ya ci sunansa saboda ga mutumin da yake buƙatar ilimi tsaka-tsaki, wannan littafin ya ishi mutum ya zamanto cewa rayuwa. Kuma alhamdulillah, a cikin darasin namu wanda yau muka dawo tunda aka kammala azumi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mun samu babban bako malamu kuma Faruk Hamza, wanda abokin karatunmu ne a Madina. Tare muka je Madina a shekara ta 2002, malam ya yi karatu a ɓangaren hadisi, yanzu kuma yana daga cikin manyan masu wa'azi masu da'awa a ƙasar Kamaru. Ikon Allah ya zo ziyaro ni Zaria, ya kira ni ina hanya ina tuki, sai da na zo nan ina tsaya cikin kira shi. Ikon Allah kuma sai ya zama yana kusa da inda muke, don dana Allah ya tsara su da shi. Yanzu kuma bayan mun gaisa ya so ya tafi, amma na ce masa ya yi haƙuri, lallai muna buƙatar kuma kaɗan taɓa karatu kaɗan, ko ba shi dama ya mana wa'azi, ya mana nasiha, ya faɗa mana abin da zai amfane mu izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma duk wannan darasi ne na 150 da na alan ne ya riƙe, ba dan 150 da nawa ne wannan. A ga 156 ne ko da 7, wannan za mu tashi daga shafi na 281, wanda yake bayani a kan alwa min al-buyu'il mamnu'a. Malam yace al-maddatu ar-rabi'a في بيان أنواع من البيوت الممنوعة. أنظر إلى هدوء عند بيان وكدة تكون نوء فانتية كيا ودن دعن لا يحرم. قال يجب منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من البيت. إذا الله إرادة نيك الله سبت عذريش يا حنا نوء كاد يوى نتي لكيا لما فيها من الضرر المؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل. سبب السنة كيوا وجد شن دوسيا متاني با تارد حكي با والغش المفضي الى اثاره الاحقاد والنزاع كما تنا كايوا ايزوا غا الغش وندا يكي كايوا ايزوا غا وندا يكي هايفد دا وندا يكي هايفد دا حقده da jayayya da hukuma tsakanin musulmai an kafi wannan na 156 ne ko da 157 150 a hanya a ya wuce a kaduba yi kwamfani duba mana ka gani duba na'am sau da kamala a nan gurin zai faɗi nau'ukan shinikayya waɗanda nau'uka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a babin shinikayya nau'uka na shinikayya da Allah ya haramta na ɗaya shi akwai bai'u silati qabla qabdiha mutum ya siyar da haja kafin ya amsa malam yace la yajuzu lil muslimi an yashtari silatan thumma yabi'aha qabla qabdiha baya halatta ga muslimi an yashtari silatan ya sayi haja thumma yabi'aha qabla qabdiha sannan ya siyar da ita kafin ya amsa mimman ishtaraha daga wanda ya saye ta daga wajen shi daga wani sallallahu alaihi wasallam ya shi an talata فَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِذَنْ كَسَيَعَهُ شُكَدَ كَيْكَ سِيَدِّ شِيْهَكِكَ عَمْتَى وَقَوْلِهِ مَنْ إِبْتَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْكِيَهُ شِكِدْ شُكَرْ مُتْيَمُتْيَ سَيَعَوِنْكِ كَيَ سِيَدِّ شِيْهَكِ إِذَنْ يَا كَرْبَ عَبٍ يَا زَمَيَنَا هَلِّنْسَ كَمَيْكَ مَا لَمَا يَرَسِيبُ الْقَيِّمْ سَعَدَ وَبَّنْ دَلِيلًا جَيْسَعَكَ حَرَمْتَ siyar da abu kafin a ɗauke shi daga gurin da aka siya shi ne saboda kasancewar na farko a kafin a amsa abin da ya sa aka haramta siyar da abu kafin a amsa babban dalili shi ne saboda inda za a yi asara wannan asarar tana kan shi wanda ya siyar saboda aka cinikin bai gama cika ba wannan shi ne babban hikima saboda ciniki bai riga ya gama cika ba wannan shi ne dalilin da ya sa ba ya halatta a siyar da abu kafin a amshe shi sai na biyu ya ce bai'ul muslim alal muslim cinikin musulmi a kan ɗan'uwansa musulmi shi ma cinikin musulmi a kan ɗan'uwansa musulmi bai halatta ba malam ya ce la yajuzu lil muslim an yashtariya akhuhul muslim bida'a bi khamsatin masalan فيقول له ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ما يحلت لها مسلمية تنكي أكن تنكي لهم وانسى مسلمية سنة فانا هذا كيسي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا والنا ke misalin wannan shine kamar yanzu misali na sai a wajen malam kabiru misali 50,000 kuma duk da zo ya ce mun mai wada malam kabiru kayan shi idan sayan maka da shi 40,000 shine ciniki akan cinikin musulmi kuma siyayya akan siyayyan musulmi kamar da ibro tani ne karin bayani ita ma haramun ci ba ta halatta ba me yasa aka haramta wannan abin da yasa aka haramta wannan shine saboda hakan zai kai zuwa ga sabani tsakanin musulmai mana wannan zai sa shi wanda aka rusa cikin sa jibe ji dadi ba sai gaba da matsaloli sai su tsakanin musulmai wannan gaba shine bai'un najis abin da ake nufi da annajis da hausa shine kore malam yace la yajuzu lil muslim an yu'tiya fi silati shay'an وهو لا يريد شراءها وإنما من أجل أن يقتدي به الصوام ويغرر بالمشكل ويغرر بالمشكل هل يجد شو حرام من مطين يجيز كايا كايا يبادك الهالي شيبا تيازيبا ya yi haka ne kawai domin asalin ne sai in ya gani ya tsaye ka da kima. Kamar yanzu abin da ake nufi da koren misali mutum ya zamanto cewa kawai sai ka haɗa baki da wani a gefe tun lokacin da aka zo za a sayi kaya, to shi wannan ɗin sai ya zo kawai sai ya taya kayan a tsada yadda asalin mai sai in ya ji shi kuma zai yi ta yi wanda ma ya fi wannan. Wannan shari'a ta haramta a don wani abu illa saboda yana kaiwa zuwa ga cutar da musulmi kuma yana taimakawa wajen zaluntar musulmi, shi yasa shari'a ta haramta. Saboda haka kora haramun ne, shi yasa kamar yadda ya zo a hadisi wala tanajashu kada ku yi kore. Saboda haka abin da ake nufi da kore shi ne an yi zina fi sayyid silati man la yuridu shira'aha, mana wanda bai yi niyyar siyan abu ba ya sai abin da tsada ba don wani abu ba illa kawai saboda ya zamanto cewa ya cutar da asalin mai sayan. Abu na gaba shi ne bai'u, shine yake cewa nan sallam na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin najish, kuma ya ce wala tanajish. Sai kuma na gaba shine bai'ul muharram an najish. Abinda wannan yake nufi shine siyar da najasa. Menene hukuncin siyar da najasa? La yajuzu lil muslim an yabi'a muharraman wala najis. Bai halatta mutum ya siyar da abin da yake haramun ba, bai halatta kuma mutum ya siyar da najasa ba. Wala muftiyan ila haram, sannan haramun ne kuma mutum ya siyar da abun ma da zai kai zuwa ga haram. Fala yajuzu bai'u khamrin wala khinzir, baya halatta mutum ya siyar da giya, baya halatta kuma mutum ya siyar da alade. Saboda haka cin alade haramun ne, shan giya haramun ne, sannan kuma siyar da su ma haramun ne. Wala sura, hakanan sura, a zahiri abin da yake nufi da sura a nan gurin yana nufin surar da aka sassaƙa, aka sassaƙa ta aka yi tsarin jikin ɗan adam. Wannan shi ne sura wacce aka yi ittifaƙi cewa haramun ce, amma ragowar hotuna wannan wani abu ne wanda malamai suka yi saɓani, amma dai zancen da ya fi inganci idan ya zamanto ba a yawaita ba yana iya halatta saboda yana matsayin kamar inuwa ne. Amma duk surar da za a sassaƙa mutum da zamanto cewa an sassaƙa mutum an fito da shi da sura da kuma yanayin ɗan adam kamar mutum-mutumi, to wannan haramun ne kuma bai halatta ba. Ina fatan mun gane, haramun ne kuma baya halatta a yi irin wannan cinikin. Ina fatan mun gane. Halin yake cewa wala maita, haka nan haramun ne fiye da mushi. Haka wannan yana nuna cewa irin yadda wasu suke yi suna da kaji kawai sai zamanto cewa idan sun mutu sai su kewa da masu kiwon kifi waɗannan kajin da suka mutu, wannan haramun ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yadda abin da yake matacce, kamar yadda ya zo a cikin hadisin ya jira Allah ya ƙara masa yarda. Wala sanamin, wannan haramun ne a siyar da gunki, saboda idan ana barin gumaka suna yawo a tsakanin al'umma wannan ya sa a bautawa wanda ba Allah ba. Wala inabi liman yattakhidhu khamran, haka nan haramun ne ka siyarwa da wani inabi in dai ka san giya zai yi da shi, kuma yana daidai da wannan irin mutanen da suke yin burkutu da dawa, shi ma in dai ka san dawar da ka siyan mata sai amfani da ita wajen yin burkutu ne, to haramun ne. Yake cewa ni kauli sallallahu alaihi wa sallam, saboda faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah harrama bai'al khamri wal maita wal khinziri wal asnam, Allah madaukakin sarki ya haramta siyar da giya ya haramta siyar da mushe, ya haramta siyar da alhanzir, ya kuma haramta siyar da gumaka. Ina fatan mun gane. Dan haka a taƙaice, kamar da malamai suke cewa wannan babin na haramta cinikayya ko kuma na ukan cinikayya da Allah ya haramta, kansu suna komawa ne zuwa abubuwa guda uku ko huɗu. Mana duk wani ciniki da Allah maɗaukakin sarki ya haramta, wannan cinikin dalilin da ya sa aka haramta shi ɗayan abu guda huɗu ne. Na ɗaya shi ne in ya zama akwai rashin tabbas, wannan cinikin zai zama haram. A ƙarƙashin wannan ƙa'idar aka haramta siyar da titi a cikin ruwa da kuma tsuntsu a sama. A ƙarƙashin wannan aka haramta siyar da abu kafin ya bura, saboda babu tabbas zai nuna. A ƙarƙashin wannan aka haramta siyar da dawa ko kuma abin nan mutum ya zamanto cewa ya ba da dawa a zangon ne ta shi kuma a ba shi dawa wacce ta taba. Sai na biyu shi ne akwai azdarar cuta. Cinikayyar da ta kunshi cuta ita ma haramun ce. Saboda haka a ƙarƙashin wannan ne aka haramta nau'uka da yawa na cinikayya. A ƙarƙashin wannan ne aka haramta nau'uka da yawa na cinikayya. Misali, a ƙarƙashin wannan aka hana ɗan birni ya karɓi kayan ɗan ƙauye ya siyar masa. A ƙarƙashin wannan aka haramta mutum ya je ya taro waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa. Shi ma cuta ce ta aka haramta. Abu na uku shi ne, abu na uku daga cikin abubuwan da suke jawowa ciniki ya zamanto haram shi ne riba. Idan ya zamanto ciniki ya ƙunshi riba ko asalin riba ko kuma riba ta farauniyar hanya, to wannan cinikin yana zama haramun. Wannan cinikin yana zama haramun. Misalin riba ta farauniyar hanya, kamar yanzu misali a bai'ul ina, kamar yadda zai zo nan gaba, shi riba ne ta farauniyar hanya. Ya ga ce riba shi ne a baka kuɗi kuma in za ka dawo da shi a yi maka ƙari. Mana ka ɗauki abu 10,000 in ka tashi dawowa da su ka bada 10,012, wannan shi ake kira riba. To akwai riba ta farauniyar hanya. Shi ba ribar ba ce direct, amma kuma indirect riba ne. Shi ne kamar bai'ul ina. Ya ke nufi da bai'ul ina? Abinda ake nufi da bai'ul ina shi ne kamar yanzu ka siyar wa da mutum kaya bashi a kan 50,000. Bayan ya anshi wannan kayan, sai ka zo sai ka ce masa ya kawo kayan nan ko kuma shi da kansa ya baka kayan nan, sai ka bashi 40,000. Dama 50,000 ɗin ya siya ne bashi. Sai kuma sai ka zo ka amsa, sai ka ce ya dawo da waɗannan kayan, sai ka bashi 40,000. Wannan su ne su bai wulina, saboda riba ce ta farauniyar hanya. Saboda kamar ka bashi 40,000 ne, shi kuma zai baka 50,000. Amma inda a ce da ya amshi kayan nan, sai dai ya siyar da su ga wani mutum na daba. Shi wannan koda ya siyar da shi a kare, sannan ya halatta ba matsala, kuma ba shi daga cikin riba wacce Allah ya haramta. Ina fatan muna ganewa. Yana da matuƙar amfani mu fahimci cewa dalili na hudu da ya sa ake iya haramta cinikayya shi ne idan ya zamanto cewa cinikayyar ta ƙunshi saɓan Allah. Idan ta ƙunshi saɓan Allah tana iya zama haram. Kamar yanzu misali siyar da gumaka haram ne, saboda yana kaiwa zuwa ga a saɓawa Allah. Sannan abu na gaba daga cikin misalai shi ne yin ciniki bayan an yi kiran sallar juma'a, shi ma haramun ne, ba don wani abu ba illa saboda kasancewar yana kaiwa a bar sallar juma'a ko kuma a yi jinkiri daga sallar juma'a, sai ya zamanto cewa mutum ya yi sallar juma'a lokacin da ya kamata ba. wannan usul din guda hudu idan mutum ya harke su da kyau wannan zai taimaka masa wajen fahimtar nau'ukan cinikayyar da Allah ya haramta ko da ba su zo a littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Misali idan ka dauke ne su ko karanci kaga da yawa zaka ci haramun ne bangarorin sa ne yasa saboda akwai rashin tabbas mutane nawa ne suka talauce dalilin kirifa karanci suna da yawa. Akwai wani an ba shi ajiyar kuɗi 700,000 sai ya ga mutumin bai da bukatar kuɗin yanzu kawai sai ya dauke shi ya zuba su a kirifa karanci Allah aka yi hakimin akawun ɗin suka koma suna rigima. Kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka cewa haramun ne irin waɗannan cinikayyar madan wani abu illa saboda sun kunshi rashin tabbas a cikinsu. Malam yake cewa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah harama bi al-khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Allah ya haramta fiye da giya, ya haramta fiye da taccen abu, ya haramta al-hanzir, ya haramta kuma yadda gumaka. Da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-musawwirin. Allah ya la'anci waɗanda suke sassaka jimirai. وقوله من حبس العنب أيام القصاص حتى يبيعها من يهودين أو نصراني أو ممن يتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. لما تمن دي اسكتها هنا بلسة أنا أتلا نمبقاتها ما يأجيشي وإذا وانا أبا إلا دي يسكتشي أبا يهودي أو أنا ساري كوكما غوان دي زي أمفاني دي da yayin giya da wannan inabin ga kuda cikin wuta yana sanya. Ina fatan mun gane saboda kala kullu hal amma yadda muka yi bayani a darasin da yayin gabata darasin da suka gabata shine asali a babin cinikayya shine halacci. Kun wani ciniki da ka gani to ya halatta, duk cinikin da mutum yake so ya ce bai halatta ba to shine yake buƙatar ya kawo dalili akan haka. Kowane ciniki da mutum yake sai ce bai halatta ba sai ya buƙata ya ce ga dalilin da ya sa ya zama haram. Amma kowane cinikayya da ka gani a duniya wannan cinikin ya halatta, saboda haka duk wanda zai faɗi wani cinikayya ya ce bai halatta ba shi ake buƙata ya kawo dalili. Amma duk da haka akwai nau'uka na cinikayya wanda Allah subhanahu wataala ya haramta wanda ga shi nan mun fara wasu daga ciki. Insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba daga ragowar. Yanzu kuma da izinin Allah kamar yadda na faɗa a muƙaddima akwai baƙonmu Malam Umar Faruk Hamza wanda mun zauna haɗaki da yawa da shi a birnin Madina kuma mun zauna jami'a da shi mun yi shekaru kusan 6 tare da shi a Madina daga 2002 har 2008 duka muna tare da shi. Saboda haka insha Allah ta'ala zan ba shi dama da albarkatun wannan majalisi. Allah Umar, wannan majalisi ne na mai girma, masallaci mai girma ma da ke zarzau kuduri ne yana baka gan shi ba amma ya yi azumi ne ta baka gan shi ba amma tare da shi muka yi sallah kuma za ka ga ya fito. Majalisi ne wanda ake yin karatuttuka na addini daban-daban a ɗauke wani kama cikin darussa sosai. Yanzu kuma muna Minhajul Muslim, wannan shi ne darasi kusan na 150 a cikin littafin, wanda kuma a haka ake yin darussa. Akwai wasu malaman ma da suke yin darussa a wasu ranaku ne. Shi ne za ka iya cewa mai daraja ta biyu ɓangaren sarauta ta birnin Zazzau kuma shine halin suna kuma mai san addini. Saboda haka muna fatan Malam Umar zai yi mana nasihohi da kalmomi waɗanda za mu amfana gaba ɗaya. Bismillah Malam Umar. Kamar in mun gama za mu ba da bada matan baya insha Allah. Bismillah. Jemal a haɗe shi duka. kana kiya mala ma
yana shi na rubuta
ni ina na san da shi killa mala mala Umar muje
alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا باين حقا نتبه إيمان سلم إن مسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثك أبين الفهرين باين ونن الفهرين داما أبين في شيني جودي وعلى سبحانه وتعالى duk lokacin da musulmi ya zamanto akwai soyayya tsakanin shi da ƴan uwansa musulmai don Allah subhanahu wa ta'ala, saboda duk abin da aka gina shi don Allah shi yake tabbata a ƙarƙashin soyayya, saboda Allah da aka haɗu a wurin karatu a shekara da shekaru an rabu ba a haɗu ba, amma dai mukan yi magana sa'i-sa'i, kuma so daiwa ina so in kawo ziyara Najeriya, saboda ban taɓa zuwa Najeriya ba, farko ne ni mutumin Kamaru ne, amma Bahaushe na Kamaru. Bu daiwa ina cewa ina so in kawo ɗan uwa ɗaliban ilimi da aka yi zama tare da su ziyara ba, don kuma saboda irin zaman da aka yi na mutunci, wanda kuma Allah ne ya haɗa mu. Zaman da aka yi shi ba dalilin harka ta rayuwar duniya ba, zama da aka yi saboda karanta addini da kuma in an koma a ji aikin da saƙo, wanda rayuwarmu gaba ɗaya da mu da su in duka a kai aiki kewayawa haula hannu don dini. Shekara da shekaru dai Allah ya kaddara mana wannan karo, saboda duk abin da za ka yi Allah bai kaddara ba ba zai yiwu ba. An ɗauniya to amma shi Allah ya kawo sabab sanadiyya. Tun ranar Juma'a dai nake nan na fara da Kano, mun ziyarci ‘yan uwa sosai, Allah kuma ya kaddara yau muka shigo Zaria. Malam ina isowa na kira shi, dama shi ne abin yin mai karatu. Malam ya ce a'a, ai yanzu kawai bari a zo a ɗaukarsa ta iso, muna da karatu shi kenan kawai. Allah ya saka da alkhairi. Haƙiƙa ‘yan uwa, irin wannan haɗuwan kamar da nace abin alfahari ne, kuma abin godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan haka addinin musulunci an gina shi ne a kan ilimi, farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wahayi kenan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. كنا أدين مؤنجنا بسئلي بزاء إيا أي مسلم في بباء إلي بزي يوبا ضدكما نيما إلمي أبو نيمي وحالة شيء زما فرد كفاية ضد دي أتكين إلمي أقوان دي فرد عيني wanda yake karilla ne a kan kowa ya san ya zai yi sallah, ya zai yi azumi, ya zai yi aikin haji idan Allah ya farlanta masa yin aikin haji, ya samu dama, ya samu hali, ya zai bautawa wa Allah, dole ne ya sani. Amma zama malami da neman ilimi mai zurfi shi ya zama fardhu kifaya, kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli fiqatin minhum ta'ifatun ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فبدا بقوا بني ذا اتدل شيئا زما مالمي شي سال الله يتي كما تاسامو الامه وتوند ذا سكي بيتو كراتو ذا سيسي دومين ان سنداو انا تد ان اون في علم تد في كان تد في دومين بزا اي الدين الدين ذا شي يسا da muka tsinci kanmu a wannan majalisi ne albarka, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya daɗa albarka albarkacin wannan majalisi din. Farkon abin da za mu tuna shi ne inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana mashtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa hafathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi halala tuwa domin a nemi ilimi a cikin masallaci, kamar yadda malami ya ce ko ba masallaci bane amma guri ne aka tanadi na neman ilimi ya shiga ciki. Amma khususiyan abubuwa guda hudun nan wanda duk lokacin da mutum ya zo ga majalisi ne haka babu shakka an tattaro duk sunnan da ke cikin wannan hadisi. Da farko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi. Duk lokacin da aka samu mutane a masallaci dakin Allah suna karanta littafin Allah ya tuna kitaballah, littafin Allah Al-Qur'ani, da duk abin da yake farqi na Al-Qur'ani, wannan shi ma zai iya dada mu bayani da kankawan da ake kai a cikin watannin bayan nan magana bambanta Al-Qur'ani da hadisi da sauransu. Allah littafin Allah da duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ne saƙon ya isar, wanda Al-Qur'ani ya kawo shi a dunkule, shi ma ya shiga cikin wannan bayani irin wannan karatu na cikko da sauransu. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mana to idan aka samu mutanen da suka haɗu cikin masallaci suna karatu suna neman sanin me Allah yake nufi da su, yaya za su wasu sau Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala na saukar musu da nutsuwa zukatansu, kuma Allah ya turo mala'ikunsa su kewaye. Allah na ƙara musu haske da rahma daga cikin falalan, kuma Allah subhanahu wa ta'ala na ambatansu a gurin bayinsa da suke kusa da shi cewa ga bayina a waje kaza suna karatu suna nema su san me Allah yake so a gare su. To babu shakka irin wannan majalisi abin karfafawa ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malumma da waɗanda suke kula da irin wannan majalisi da su ɗaliban kuma da suke ba da himma domin amfanuwa. Saboda kamar yadda muka faɗa a farko, bai zai yiwu a yi addini ba ilimi ba. Bayan haka abu na biyu da nake so in kawo nasiha ne in amfanu sannan sauran jama'a su amfani da shi shine irin wannan karatu. Idan muka shigo babi na da'awa, wanda da yawa yau mutane jama gari ba sa iya bambantawa, akwai bambancin karatu irin wannan karatu a gurin malamai na da'awa, akwai bambancin wa'azi, akwai bambancin hukunce-hukunce na ƙaza'i. Malami zai zaina bayani akwai abu guda hudu ne: akwai karatu, akwai wa'azi, akwai fatawa, akwai kuma ƙaza'i, alanci da sauransu. Malami zai zo a kan addini yake magana, amma fatawa yake yi. Shi ta yanda ake tafiya da fatawa na da bambanci da yanda ake karantarwa. Shi yasa za mu ga mutum guda hali iri guda, amma fatawa zai bambanta. Suka ce muna zaune, wani ya shigo ce ya ma'aikin Allah, shin zan iya in sambaci iyali na ina halin azumi? Allah ya ce babu laifi. Wani ya sake shigowa dai irin wannan tambayi, Annabi ya ce a'a. Suka ce ma'aikin Allah, yaya kuma abu guda wancan anci zai yi wannan anci da zai yi ba? Annabi ya ce wancan tsoho ne, yamliku irba, zai iya kame kanshi, amma wannan mai yiwuwa jiya kai auren ango ne, matashi ne, mai yiwuwa ya zarce. Wannan fatawa ne. Akwai babin na fatawa kuma shi mutum ya kai zai zama mai yin wannan fatawan din. Malam wannan babin ne na usulul fiqh, da idan bayanai irin wannan mun saba bi daga gare su. Akwai bambancin qada mai hukunci, shi zai yi ma tana da gaskiyan, amma kuma a hana ta gaskiyan din, amma shi wanda ya hukunci kuma alƙali bai da laifi, saboda wancan ya fi shi iya magana. Aka bambanta abubuwan kan wani abu ne daban, guda biyu da ya saura shi ne ainihin abin da nake nuna mana bambanci a kallon irin wannan karatu. yau za a zo a cika a masallaci ko a taro a wata farfajiya da jama'a da sauransu sai a zo ana wa'azi gaskiya ya bambanta da irin wannan karatu wannan wa'azin daban kusan ba za a yi wannan ba shi yake gina al'umma ba abin da yake gina al'umma shi ne irin wannan majalisi malami ya zo ya zauna a ɗauki littafi ɗalibai na bin littafi ko da mutum ɗaya ne la'allahu shi ne wanda Allah ya kaddara ya zamanto daga cikin kalaula na faramin kulle cikin nan shi ɗayan nan zai iya riƙe addinin Allah ya imantar da al'umma nan gaba cikin Allah da yawan rai da sauransu wannan mun same shi cikin hadisi muttafaqun alayhi hadisi Abu Wa'il Bukhari da Muslim kuma rawaito wannan hadisi inda yake cewa muna nan tare da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman shi muka ce masa kana ya kasance yana musu wa'azi duk ranar alhamis wanda mu bambanta da wa'azi da karatu yana musu wa'azi duk ranar alhamis wa'azi shine jan hankalin mutane tunatar da mutane kurakuren da ake a nuna musu su bari to ya kasance duk ranar alhamis yana yi musu wa'azi sai suka ga kaman suna bukatan yafi haka Abu Wa'il ya ce shi muka cewa Abdullahi dan Mas'ud la wajidta annaka zakartana kulla yawm da san mu ne me yasa ba za ka dinga tunatar da mu ko yaushe ba yace a abin ba haka yake ba abin da zai hana yin zai hana ni yin abin da kuke tambaya shine mu mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance ya takhawwaluna sai ya ta'ahaduna wa yura'i ahwalana annabina lura yana kula da lokacin da ya dace da kuma halin da muke ciki to a wannan halin in yake yi mana wa'azi ko nasiha domin kar wannan ya zo ya zama abin da zai gishe mu makafatan ta'amat alaina sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa sahabbansa wa'azi amma ba a kowane lokaci ba kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya tabbata cikin wannan hadisi amma abin tambaya nan mafhumi ne na wannan hadisi shin annabi ba koyaushe yake karantarwa ba koyaushe yana karantarwa amma irin wannan karatun da in an saukar masa da wahayi zai zo ilmantar da sahabbai da sauransu wancan kuma na wa'azi da sauransu sai shi ma to sa'i yake ko wani abu ya bijiro a kira mutane ko makamancin haka saboda haka yana da mahimmanci wannan shi yake rike al'umma kuma wannan shi yake kore hayaniya da harbowa da matsalolin da ake samu yau matasa ba a ɗauki karatu ba ta hanyar da ake ɗaukan karatu amma kowa na so ya zama malami wannan zai yi fitawa wannan zai yi kaza wannan zai wannan rajji wanda a ƙarshe duk ruɗu ne wanda ba shi zai sa al'umma a ci gaba ba sai dai ba rusa addininmu da mai da mu baya ba kuma da a yi shekara da shekaru wa'annan matasa in ba lallai bane su samu karatu domin ba karatu ake yi ba wannan na kawo ne saboda sha'awa da yadda na zo na ga bare an idar da sallah za a yi karatu malam yake kuma san ba zan tafi ba saboda na tana bari in bar ku ku yi karatu daga baya mu haɗu inda ina nan kwana biyu dalilin su aka zo mu haɗu a amfanar da juna abubuwa da muke bukata mu a dawon mu a inda muke mu gani wani abin da yake za mu amfani da shi da hanyoyi da sauransu to gaskiya bayan sallah da naga yanda za a yi karatu abin ya bani sha'awa wanda shi ya kamata kuma saboda haka Allah ya taimaka Allah ya mana jagora kuma muna faɗin wannan ne saboda da ƙarfafa musu muhimmancin ilimi shi yasa ko da yawa akwai abubuwa wanda magabata suka yi shi da abisa nazari da dogon hangi wanda yau za a iya zo a sa shi a gefe shi a aukar cikin kuskure tsari na karatu da ladabi da karatu da har ma shi lokacin da ya yi lokaci ya yi za a ce an baka izini na karatu tsari na karatu na majalisi haka yana da mahimmanci ya bambanta da tsarin karatu na zamanin da zaka shiga aji malami zai zo ne ba lallai bane ya zaka abu dake da ke dalle da wani ma in yayi maka nuni da abu ɗaya biyu sai kai ka je ka yi shi ba lallai bane fa dalibi dan ya shiga irin wannan karatu ya gino ya samu ilimi yadda ya kamata wannan kuma a ko ina ne a ko ina gurin karatu duk wanda suka jarraba karatu sun dalibi zai zama dalibi ba ta shiya bibi karatu yanda ake yi a majalisi ya bi a ɗauki littafi ana karatu a ɗauke shi a gama a ɗauki wani a ɗauke shi wannan shi yake gina al'umma kuma shi yake kawo canji yake haskaka al'umma abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora kuma Allah ya amfana muna da godiya ga jama'a da tsararren da shi malam da ya bani magana a majalisi da ba ba lallai bane in samu wannan haliya da zan iya in isar da wannan kalmomi sai dai kawai a babin kawai girmama bako amma an zauna tare ba shi yake nuna ku karatun da zai bane mu mun koma gida ko kun ci gaba da karatu har aka gama marhala ta daktara da sauransu Allah ya saka barakallahu fikum jazakumullahu khairan
Zakallahu khairan malam Umar Faruk wai da na maka bayani wannan jalisi ne mai girma amma da ke zazzau
masha Allah
Alhaji Muniyar Jafaru kuma gashi nan Allah ya sa ya fito yadda na ce maka da ma ya azumi shi sa dan koma gida ya dawo
masha Allah
ya sha ruwa ya dawo
masha Allah
kuma majalisi ne wanda ake yawan abubuwa da yawa ana wasu karatuttukan da Allah ya taso da shi haka ya taso da san karatu kuma ba a kasa ya ɗauka ba haka aka gada
masha Allah
mahaifinsa malam Shafau ɗan Ishaku yana daga cikin sarakunan zazzau waɗanda suka gabata
masha Allah
ana cewa a zamaninsa duk sarakunan da suke a Najeriya shine malami hafutawa ma shi ake yi wa
masha Allah
saboda haka wani abu ne da suka gado shi daga kakanni ko bai wuce sati ba na karanta wani abu da ya rikice a lokacin yana sarki shi aka zo ake tambaya tsakanin sarakuna aka tambaye shi aka tambayi Sheikh Ibrahim Yas shine ya yi sarauta har zuwa 1959 a lokacin da ya rasu
kenan.
Masha Allah. Na'am. Akwai tambaya da nake so na yi saboda mutane su karu. Ka taɓo ɗan matsaloli da muke da su a Najeriya a da'awa. Musamman harkar yan Ƙur'ani zalla.
Na'am.
Ka ɗan taɓo shi a bayananka waɗanda suke ganin cewa in banda Ƙur'ani ba babu wani abu da za a yi da shi sai hadisi. Mala a matsayinku na masu da'awa masu wa'azi a Kamaru saboda mahalarta su ƙaru ne ne babban challenges ɗinku ne babban matsalolin da kuke fuskanta ko kuma a da'awa ta wajen irin abokan masu wa'azi irin yadda muke da 'yan alaƙatu a nan da sauransu waɗanne matsaloli ne kuke fuskanta ku daga masu wa'azi ko daga jama'a a wajen da'awa Ina so mutane kuma su amfana. Kinkun yi haƙuri, Malam Umar ya yi ƙoƙari sosai da lakacin nan za a yi da Faransanci to da sai kun sha mamaki. Amma duk da haka ya yi ƙoƙari a ce zuwan su Najeriya na farko, amma zai iya yi wa 'yan Najeriya bayani da Hausa a cikin mintuna masu tsawo duk da haka Malam ya yi ƙoƙari. Malam muna sauraron ka, muna so mu ma mu ƙaru.
To yau duniya gaba ɗaya kamar da duk mun sani yadda suke cewa abu ne yanzu ya zama kaman abu ne guda ɗaya ma'ana duk abin da za a yi a can a ko'ina ma an san me ake ciki ana gani idan dai mutum na bibiya wannan shi ne ganin tushen internet da sauransu www da sauransu kamar komai dai ana yin shi ne a ƙarƙashin wannan shine kusan matsalolin da ake samu a dawa a duk iri ɗaya ne duk da dai akwai bambancin al'umma da ɗabi'u da al'adu yanzu kamar mu a Kamaru musulman ma akwai bambancin tsakaninsu bisa al'adu mu ta inda muke kusan tafiya ɗaya ne da Najeriya saboda hausawa da Fulani hausa Fulani tafiya ɗaya ne da tushe inda yake kasar Hausa Najeriya da sauransu bisa kusan duk abin da yake a nan a kusa ko ina ko wannan magana ma na Qur'ani yon akwai su shi yasa a Kano a kallon da muka tafi daga baya suka ba mu dama akan wannan magana ake a masallacin Jami'ir Rahma na kamu su wannan musulmi da bambanci amma abu guda ne masu rawan ƙara kasu musali a Najeriya hanyar da suka fito ya bambanta da mu a Kamaru a nan Najeriya sun fito ne ta hanyar gardawa ta hanyar mahaddatan Alƙur'ani saboda ƙasa ƙasa ce wanda akwai mahaddata sosai kuma an juma da wannan tsarin mutane na da cewa sun Alƙur'ani to shi aka fito su ta hanyar mahaddata ne da yawa jama'an su Alƙur'ani to shi suka fito ta hanyar mu a gurin mu ta hanyar Alƙur'ani yan karaka ta su bullo ba su bullo ne ta hanyar yan boko wayayyu na zamani wanda ake faɗa a fanni na ilimi an tarihi mustashrikin sun bullo ne orientalist ko wannan hanyar su ka shigo saboda haka masu irin wannan da'awan in za ka ga bai ma iya karɓar Qur'ani da shi bai sama Qur'ani ba amma yana zuwa ne ta hanyar akliya hanyar akli da hankali kawai ai kaza ai kaza da a madadin shi musulmi duk yawanci littafin da yake karanta littafai ne na turawan din akwai su sai dai gaskiya tasirin su ne da yawa kuma ba mu kula su ba ma ba mu kula su ba sai su yi tafiya haka amma babu shakka akwai barazana sosai akwai tahaddiyat abubuwa wanda a yanzu zamu yi mu ce matsalolin musulmai yawanci matsalolin su ne so ya so kuma muna da tasiri muna nan a guri inda waɗanda ba musulmai su ci yawa musamman mu ba arewacin kamar mutu arewacin kamar ɗaya ne da tafiya na Najeriya da sauransu daga Garwa Marwa kuma muna can Duwala Yaounde ainihin garin Arnan ne ba garin mu bane saboda haka mun fi yawa da su yawanci matsalolin da ake samu a fannin da'awa musulmai duk irin harkoki ne na rashin haɗin kai kowa na tafiyansa shi kadai ba maimakon a zo a haɗu shi gaba ɗaya a haɗu duk wanda yake iya kawo nasa gudunmuwa ta fanni kaza ta fanni kaza a samu jagoranci da sauransu to gaskiya an fi samun matsaloli ta wannan fuskoki wannan zai zo ya ga shi da ƙarshe kuma faɗa ne ake yi a kan shugabanci da sauransu wannan shi ya fi tasiri shi ya fi damu ɗabi'a irin kamar matsalan ƙara ƙasar kusan ba a kula da wannan ma ba akwai matsaloli irin wasu mutane daban kamar shi'a da kuma sunni nasu zamanin ko su tafi ba su wani tasiri ba domin mu mutanenmu ginin tunaninsu za ka ga akwai tasiri na tunani irin na turawa wanda da musulman inda wanda ba musulman ba komai za ka ga ana zurfafa ta'aqul a kai ma'ana ana zurfafa gina tunani a kan mai ya za a ce ne filozofi da sauransu dai haka
so yanzu a can akwai dama ta yin da'awa kowa kirin yadda a Najeriya kowa zai kafa teburi ko ya shiga masallaci ya yi da'awa can ma ba
akwai wannan dama saboda a gwamnati kowa na da ai daula ce imaniya kowa na da bi koye abin da ya ga dama ko da ka kowa zai yi da'awa sai dai gwamnati suna da kula za su bambanta nan shine ta bangaren Najeriya gaskiya akwai zarcewa kowa na iya abin da ya ga dama yan da ya ga dama amma a can akwai inda ba za ka kai ba
ba ga gwamnati ba
za a ba ma lalle gwamnati ba ma to duk dai abin da zai kawo ma tashin hankali gwamnati za su zo su za ka tsaye
Allah ya saka da alkhairi malam kamar ka daga hannu kana so kai tambaya yanzu wanda muke karatu ne tambayar ka na ke a kan cikin kaya shi ɗan adam ne haram amma kaji in suna cin najasa shi ne zai zama haram amma kamar kajin gona waɗanda suke ana ba su abinci ne ba haramun ba ne amma kajin gida in ya zama da kwata suke rayuwa ba a ba su abinci suke zama haramun ne wannan shi ne a taƙaice Allah ya ba mu tsamara Umar ana godiya sosai da wannan ziyara da ka kawo mana.
Barakallahu
fiik. Ina bai saukarsa kenan ya zo Zaria. Ina tsaya na hanya kawar na wajen titi na ga ya kira. To ina zuwa nan na kira sai ya ya sauka kusa da tsohon gidanka. Zaria. Shi ne na tsaya ta taron so da shi. To Mala Umar mun tare muka je Madina da shi. Shekara ta 2002 shi ya yi ɓangaren hadisi ya karanta. Kuma yanzu yana masu da'awa kuma suna ƙarƙashin ministiri ta ɓangaren addinai ta Saudiya a ƙarƙashin ta yin abubuwa da yawa na addini da karantarwa kuma ɗan uwa ne mai albarka ne kuma ƙoƙari da taɓa zuwa Najeriya ba sai wannan karatu da asalinsu su ma daga Najeriya ne daga Kano ne ko? Daga Kano ne. Ya shekararsa yanzu kusan 47 amma wannan shi ne zuwansa Najeriya na farko. To dai Mala Umar muna godiya da wannan ziyara.
Umar mun gode.
Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi. Ba wanda yake da wata tambaya. Muna godiya sosai da wannan ziyara. Allah kuma ya maimaita, Allah kuma ya mayar da kai gida lafiya. Kuma da wannan za mu kace wannan majalisi albarka. Ina roƙon Allah ya ba mu dacewa. Damuwoyi da muke da su Allah ya yi mana. Waɗannan shugabanni da muke fama da su suke wahalar da mu. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗauki ya ba mu shugabanni waɗanda za su fito mu. Ya ba mu dacewa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.